haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sunana Zahra Aminu Fage. Shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu duba batun bambancin da ke tsakanin yancin fadin albarkacin baki da kalaman batanci ko kaki, inda a kwanakin baya a jihar Gombe jam'iyyar adawa ta PDP ta zargi jam'iyyar APC mai mulkin jihar da kame mata magoya baya tana kullewa a gidan kotu, yayin da wasu kuma suna buya dan tsoron kada a kama su. Wakilinmu da ke Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya tuntubi shugaban jam'iyyar PDP a jihar Gombe Alhaji Nuru Abba inda ya masa bayani akan lamarin.
Alhaji Nuru Abba shine shugaban PDP a Gombe, ya yi mini karin bayani kan wannan lamari ta wayar tarho.
Yanzu kaman yaran ku ne aka kama.
Yanzu aka yaran mu guda biyu suna gidan yaji. Akwai shi baba ne majira da kuma wani yara wani yaro sai ta boga boga suna gidan yaji har ta kasance gidan haka.
Ko a wani dalili aka kama su?
An kama su ne bisa irin abubuwa na siyasa. To su suna gina abubuwan da ya kamata a yi wanda da aibar shi su suke magana a kai. Wani abu bukin ciki abu kuskure shi ne wanda ya yi yaran su masu da baya gaban alƙali. Ya kamata nan zo kotu a ce ga wanda ya yi kara ga kuma su wasu saurare su a jin ne ya faru.
Wani shugaban matasa na jam'iyyar PDP a Gombe da yake buya don gudun kada a kama shi ya ce gwamnati ta umarce su da su daina shiga gidajen rediyo don bayyana ra'ayinsu.
Dalili ne ba zai wuce dalili na maganganu a kafafen yada labarai ba, saboda mutane biyu da aka kama ɗayan ya yi magana ya yi posting ne na bayanai akan gwamnati, ɗayan kuma abokinmu na ya yi hira a gidan Bishop Radio. To a ranar da ya yi hiran washe gari aka kama shi. To dole na shiga ƙuya saboda ana neman mu za a kama mu. Wannan shi ne dai abu da ya ke gudana a wajen Gombe yanzu.
Sai dai kuma mai ba da shawara wa gwamnan jihar Gombe a fannin labaru Malam Sama'ila Misali ya yi watsi da batun na PDP da cewa su ba su san da wannan batu ba.
Mabun babu wani gwamnatin Gombe da suka kama kowa, ba mu kuma da dalilin ma da zai sa a kama wani. Su din nan don saboda sun fito suna faɗa ra'ayinsu a gidajen rediyo, to shi yasa ba ana kama shi. Wannan dai to shafi fati dai dan babu maganar da na sani babu inda gwamna ya ce a je a kama wani ko kuma yake da hannu a kan kama wani. Mu dai ba mu da masaniyar haka a gwamnatance. Ina faɗa ba a yin bakinsa a gwamnatin Gombe. Gwamnatin Gombe duk inda ka je in ka je ka kunna rai har ta rediyon wani jiha za ka je ka samu ɗan adawa yana cike na faɗa. To me ba wani abu ba adawa ce ta kawo gwamnati ba, to ko me zai samu ce ko wani ya zo adawa za gwamnati ba ta da hannu a wannan abu.
Wakilinmu Abdul Wahab ya tuntubi Shehu Usman wani malami da ke koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Bauchi, inda ya yi mana ƙarin bayani akan menene yancin faɗin albarkacin baki ko kalaman ɓatanci ko ƙage.
Ga wani batu da yake ake ta kikikaka musamman abin da ya shafi faɗin albarkacin baki. To shin ya albarkacin baki take?
Wato shi faɗin albarkacin baki abinda ake nufi shi ne a matsayin ka na dan adam kana da ra'ayi kan wani abin da ya shafi rayuwarka, walau shugabanci ne, walau tattalin arziki ne, walau yanayin zamantakewa, duk abin da ya shafe ka kana da dama ka bayyana ra'ayinka game da shi. Kuma wannan abu ne wanda aka tanada a matsayinka na dan adam domin a baka dama ka fito ka bayyana matsayinka game da wani batu kamar da nace siyasa, tattalin arziki ko zamantakewa. Kuma wannan ra'ayin da zaka bayyana shine za a yi la'akari da shi wajen tattara bayanai na cimma wani buri ko na tsaida wata shawara ko na yanke wani hukunci. Saboda haka albarkacin bayyana albarkacin baki yana da muhimmanci a matsayinka na dan adam. Matsalar ita ce ɗaya kawai shine duk lokacin da mutum ya zo ya bayyana ra'ayinsa, alal misali a siyasa, alal misali a tattalin arziki ko yanayin zamantakewa, to kada ya kasance ra'ayin nan naka ne kake bayyanawa, ra'ayinka kuma bai tabo wani ba. Tabowar da zai shine nake son maka ƙarin bayani. Tabowar ita ce in zan bayani kan siyasa kan wani, to zan fide abinda mutumin nan yayi a matsayinsa ko yana shugabanta ta ko kuma ma ko abokin hamayya ne nawa, to bazan tabo wani abu da zai aibanta shi ba, wani abu da ke jikinsa ko addinin sa, ina ce jikinsa kamar ko yana da wata na ƙasa ko kuma in aibanta addinin sa ko kabilar sa ko kuma dai wani abin da shi ba zai so a alakanta sa da shi ba,
kuma zage shi
yawa kamar ka aibanta shi ko ka zage shi, to nan matsala take. In fadin albarkacin baki ya tsallake sura'in ka shiga cikin kuma hurumin wani, to nan kuma an shiga wani fage ne kuma daban. Kuma fagen nan kamar ina son in ƙara maka bayani shine yanzu muna cikin wata hidima ce ta wato social media, wani dandali ne na zumunta da kuma kawantaka kamar yadda ake cewa a bangaren internet ko yanar gizo, wanda yake ba mutane dama. Damar ita ce cewa kana da handset, kana da data wanda su masu baka layi suke badawa don ka shiga cikin yanar gizo, to shine kowa yana ganin ya samu dama. Saboda haka kana kwanci kan gadonka kana rubuta abin da kake so. Kuma babban matsala ita ce ba za a iya tantancewa a ce wani ne kaza ba, abinda mu da kai yanzu da muke aikin jarida za mu iya tantancewa in ne ba da labari ga sunana a ƙasa, in wata rediyo wata kafar labarai nake ba su labari ga sunana, amma wancan wanda zaka dauki hansa dinka kai kowa kai mai da kansa dan jarida mai farautar labarai, zan zauna a rubuta labari na koya nake so, in aibanta wani in zage shi in ci mutuncin wani, kuma ba za a bi diddigi a tantance a gane waye wannan ba. Saboda haka kowa yana da dama abin da yake so.
Me yasa kake ganin gwamnati ko kuma dai hukumomi suke daukan matakai na kama mutane musamman a dangane da batun nan da ake cewa sun bayyana ra'ayinsu ne kawai gwamnati ta kama su?
Wato ina ganin ya kamata mu bambanta abubuwan nan guda biyu. Bambanta su da nake son shi ne in ka bayyana ra'ayinka, alal misali na yi hanya nan, na gina hanya, alal misali na ba da ruwan sha, to duk wanda bai gamsu ba da aikin da nayi da a ce zai bi diddigi ya gane ga jimillan kuɗin da na kashe, ga yanda aka gudanar da aikin nan, to sai ka tsokaci bisa wannan hurumin in kana da cikakkun bayanai. To galibi abinda muke yi shine yanzu ban sani ba, ban san abin da aka kashe ba, ban san abin da aka yadda aka aiwatar da aiki ba, kawai dai saboda ni abin nan bai kwanta ma zuciya ba ko kuma bai naƙi jinin ko shugaba ne ko kuma ban ji daɗin abin da ya faru ba, kawai shikenan da ina da handset dina, ina da data dina kamar da nayi maka bayani daga farko, shikenan kawai zan hau dokin tsana, shikenan in rubuta abin da nake so. To su ko bangaren su kenan mutane, su ko bangaren shugabannin akwai ya kamata a yi hakuri. Mun zo wani lokaci ne na mutane sun samu wata kafa ta bayyana ra'ayinsu, kuma duk yanda kai Abdulwahab ka raba wato social media wannan kafa ta sada zumunci ta WhatsApp ko Facebook ko ma menene da batanci zai yi wahala. Saboda haka yana da kyau shugaban su samu wani dandali. Dandali inda za su rinka tattara bayanan nan su tace su. Amma ka bi yau ka kama wani yau ka kama wani ba zai yi ba.
Sauraro a nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Wato mai martaba sarki, ba wanda ma yake musu akan cewa shi ba masani bane. Ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani bane. Amma gaba daya bai malakanci bai ma gane cewa al'adunmu gaba daya bai ma fahimce shi ba.
Ka san gononin nan abin da suka dama suke ba abin da mutane suke so suke duk ɗan siyasan nan haka suke. Saboda ba za su yadda su kullum ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa. Ya za su yi su gaya maka cewa lallai sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsakan mai wuya. Wakam wani irin zurfi tsohon sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi ne a cikin harkokin siyasar jihar ta Kano har suka kai har suka tsige shi. Wannan na daga cikin batutuwan da muke son mu taba a ci gaban muhawarar da muke yi kan tsige shi wannan babban basaraki. To amma kafin mu je nesa da ra'ayin wasu kana game da abin nan.
Sunana Naif Ali, a daidai fahimta ta na dan wannan jiha. An dan yi sauri wajen yanke hukunci na cire sarkin, zaka kamar akwai wani abu a ƙasa wanda zan iya cewa abin da ta sarkin shi ya jawo kansa duk wannan madalolin.
Sunana Ibrahim Salim. Allah Ubangiji ya sa haka ne ya fi alkhairi ga uwan sarkin. Allah Ubangiji ya sa kuma wannan da aka nada mana sabon sarki ya sa shine mafi alheri a gare mu da ƙasa baki daya. Amma nayi mutakar bakin ciki, ne bakin ciki da cire sarkin nan. Wallahi da na kwanta a daren Litinin zuwa Talata ko bacci ban ba, nayi in yi bacci na kasa, da na rufe ido na sai in ce an cire sarkin Kano, sai in bude ido na. Haggari ya waye, matata tana tambaya ta me yasa ne ni yau na kasa bacci. Nace wallahi sarkin Kano da aka shiri din nan shine ya janyo nake wannan na kasa baccin nan. Na tashi da sassafe ma ni na ne fitata, abin yana damu na yana bata min rai a wannan al'amarin, saboda ba abu ka'idodi yadda ya kamata a cire sarkin nan ba.
To a gaishe ku, to ba tare da bata lokaci ba ga wakilinmu na Kano Muhammadu Ibrahim Kwari zai ci gaba da kawo mana kashi na biyu na muhawarar da ya hada a tsakanin Honorable Ibrahim Zakari Salina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano, da kuma Alhaji Musa Sha'aban Gogo da ke wakiltar bangaren shi tsohon sarkin Sanusi.
Shi wannan jawabi da yake magana shi mai martaba tsohon sarki shine iya wannan maganganu wa mai girma gwamna, ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce shi daya daga cikin dalilan kenan?
Dalili na farko, ni sarkin Kano ya sanar da ni cewa da aka yi magana da railo yin jirgi, yace menene amfanin jirgi ga yara a makaranta a ƙasa, menene amfanin jirgin ƙasa, yace zai je samu mai girma gona. Bayan ya same shi ya ki yadda, saboda an yi maganar kuɗi a ciki, ƴan China za su kawo naira su zo a jibgawa Kano bashi na shekara 40 da ya magana aka yi aka gayyace shi Kaduna taron investment ya fada cewa wannan abu da kuka shirya na garin ku ya zama gaske yayi kyau ba kamar wata jaha makociye ku ba daga nan rigima ta fara
to amma wannan yana cewa a matsayin sa na sarki me kai shi lafaza irin waɗannan tunda wata kila dama ya gaya wa sarki a gwamna ga dalilan sa ko kuma yana ganin wannan abin bai kamata ba kuma wata kila gwamna bai yarda ba wasu suna ganin me kai shi maganganu irin waɗannan kuma a fagen mutane ko a gaban mutane
wato kowa san tarbiyar sarki sunusi na biyu shine bayar da za a yi ga ana rashin gaskiya ko zaka halaka shi sai ya gaya ma lokacin da yazo yayin sadakar rayuwarsa yayin sadakar aikin sa yayin domin a kafa ABC domin yayin sadakar ransa da ya fito da manyan wanda suka cinye kudin gwamnati suka cinye kudin bankuna ga sanan aka kama su suka yi kurkuku aka daga lokacin suna ta burgewa sai sunusu lami da sunusu sai da aka zo kansu su kuma zai gaya musu ba su daidai ba wannan shine
gaskiya ni magana ta gaskiya ko ban san lokacin da sarkin Kano Sunusi ya zama dan APC babalantana har izo i taimaka wajen yakin neman
yawa dama tambayar da zan maka ce na misali to wannan yana
zaka ta ne
kuma abu ne
to
ko abu da biyu da nake so
ko kana sarina ne baka sani ba amma kafa jam'iyyar APC
dama
idan ka dauke asuwa
mana ya haya
eh dai investing kudi shi sadakar aikin sa yace wa a waccan gwamnatin ba a shigar da kudi kaza ba
kaman kenan
duk kasan da ta dauro rudu cewa gwamnatin can daman tana almubazzaranci kuma shi yana aiki a gargakin gwamnatin akan rashin gaskiya ya fada wannan ta kara wa jam'iyyar APC armashi
malam Musa ina zuwa kenan kaman zargin nan da ake yi wa sarki cewa ya tsoma kansa a cikin harkokin siyasa kaman kana kokarin ka tabbatar da shi kenan
ina kai maka kafin yin sarki kafin yin sarki na gaya maka yace yake yana gwamna
ne sakataren
ya sauka daga ciki kafin yin
kana da masaniya sarki ya
wato
ina so shi
wato
ya Musa ke fada
wato ma Musa ya kasa gane wato yanda tsarin rayuwa ma yake na maganan ko sarauta da siyasa da gwamnati ya kamata ki gane cewa wato mai martaba sarki ba wanda ma yake musu akan cewa shi ba masani bane ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani bane amma tun shimfidata ta farko na gaya muku cewa gaba daya bai malakanci bai ma gane cewa al'adunmu gaba daya bai ma fahimce shi ba kuma ina son tabbatar maka da cewa duk abin da zai yi kamata yi mu a tunaninmu yayi a matsayin sa na masani ko a matsayin sa na basaraki amma idan yayi wancan jawabi ne lokacin Jonathan a matsayin sa na dan APC to mu dai ba dai APC ta jihar Kano ba in ma yayi APC to sai dai idan a wani guri yayi amma ba a jihar Kano ba
abu ne ba ku da record
ba mu da record na cewa ko shi dan APC ne
kamar lafazan secretary honorable kana cewa dabi'un nan da kake fada da ba su daidaita da yanayin al'ummar Kano na mai martaba sarki kaman sun taimaka wajen wato samun takaddamar ku da kuma durkushe wasu a wannan harkokin
sarauta ita ce ma babbar makatsala ina so in tabbatar maka shi yasa rigimar ba wai da ma mai girma gwamna bane idan ka ga yanda shi wannan sabon sarki din ina so in tabbatar maka al'ummar jihar Kano Kanawa suka karbe shi kai ka san cewa ko wannan canjin yayi
ma Musa wai ku kun yarda cewa misali dabi'un nan na mai martaba sarki ne ya shiga ya fita ko ina a harkokin addini a harkokin zamantakewa a harkokin mata da matasa a harkokin gwamnati da sha'anin siyasa da zabe kun yarda cewa wuce gona da irin da su suke ganin cewa yayi ya taimaka wajen rashin ba a fahimce shi ba
wato shi mai gwamnati idan har mai gwamnati baya ba ka yi tsansa in ba ka san abin da yake so saboda kasan gononin nan abin da suka dama suke ba abin da mutane suke so suke yi ba duk ɗan siyasan nan haka suke saboda ba za su yadda su kullun ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa ya za su yi su gaya maka cewa lallai sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi kuma shi sarkin Kano mutum ne sarki ne na duniya. Menene sarkin duniya? Mutumin duniya ne shi. Duk duniya yana har yanzu ana gayyatar sa a kasashe a duniya inda suka ci gaba ci gaban su ba za mu iya tada su ba koda za mu tsaya. Koda za su tsaya su jira mu shekara 40. Kasar na kirawo shi. Ya ba su shawara. Ka samu sadakar wannan ka banzatar da su.
To malam Musa.
Saboda me saboda ra'ayi ya ce kar ka gayyato ƴan China.
Wato Malam Musa ya kamata ko ka gane duk abubuwa dinnan da kake faɗa ka fahimci yanda su mutane suka kallace shi. Wato duk wannan magana da kake faɗa ba magana ce wadda su a matsayin wato kanawa za su iya ma fuskantar ku ba. Idan yanzu misali ya tafi China ko ya tafi America ko yayi je ko ina ne ko ina ma ije ko ya je Ingila ko ma ina ne ije je jawabi. Ni wannan ban san al'adar su ba ban san komai nasu ba amma dai babbar magana shine idan ka dauki mutum goma a jihar Kano Kanawa suka ce ko menene laifin sarki ɗaya daga cikin abin da zai ce shine baya girmama ita sarautar gargajiya din
wai gaskiya ne ba Musa cewa sarki bai fahimci ma bai lakanci al'adun Hausawa da kuma ita kanta hikimar yadda ake tafi kada harkokin sarauta ba.
Wato shi mai gwamnati in ka fada ruwa saboda ya fi kowa iya kaharu da sharri da harambe ruwa idan ka fada zai cikata da kura. Misali zan baka
yanzu kake ce mana sarki mutumin duniya ne
sosai
watakila kowannan yawace-yawacen da shiga a fita ne ya gurbata masa fahimtar lakantar al'adun mutanen Kano misali.
Wato sun rasa yadda za su yi sai irin makamaka da yadda za su yi fake amma abin da nake tabbatar ma da shi mai mutaba sarkin Kano ci gaba
murabus
da murabus ba murabus ba wanda kuka kora ai murabus da kansa ya sauke ke wanda kuka kora saboda ra'ayinku abinda nake
da dalilan nan kenan kaman baka gamsu ba
ai
da dalilai da dinga bayarwa
ai wannan dalilan ai ina ga ma ko yaron goye ba zai dauke shi ba muna da tun wata uku da suka wuce mun san haka za ta kasance.
Me zaka iya cewa game da maganar da ya cewa alamu sun nuna mai martaba bai lakanci al'adu bai zaman tikewar mutanen Kano ba.
Menene al'adar Kano?
Ga shi kuma malamai to a shiri na gaba za mu zurfafa sosai a cikin siyasar tsohon sarkin da kuma su mu duba rawar da ake zargin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taka koda ta bayan gida ne wajen cire wannan sarki. Muna godiya ga su baki na wato Honorable Ibrahim Zakari Salida da kuma Alhaji Musa Shaban Gogo tare da musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da ya shirya mana wannan muhara a can Kano ya kuma na ita nan a madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington DC. Mun baku lafiya.
Masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai Shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.